الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, yau 23 ga watan 11 watan Zulqa'ada bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446, wanda ya dace da 21, haka ne ko 21 ga watan 5 hijiran miladiya 2025. Ci gaba da karatun mu na tafsirin Alqur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka na Hiya'us Sunna dake wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. A satin da ya gabata wancan bamu gushe ba, yau kusan sati na uku ne ko na hudu, muna cikin aya ta 83 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara, wanda kuma za mu tashi akan wannan ayan mu karisa ta insha Allah mu shiga aya ta gaba, wanda wannan shine darasin mu na 23 a cikin suratul Baqara. Kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko yana tambaya dangane da cewar kwanaki da muke magana akan abin da ya shafi qabdu a salla, bi ma'ana dora hannu na dama akan na hagu akan kirji ko kuma kasan kirji a salla, yana so a bashi lamban hadisin da na kawo, hadisin da yake cewa manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce mu taron annabawa an umarce mu in zamu yi sallah mu dora hannun dama akan na hagu a cikin sallar mu. To wannan tambayan nashi hadisin Abdullah bin Umar ya rawaito da Abdullah bin Abbas, Allah ya kara musu yadda. Hadisi yana cikin Muwatta Malik, haka Imam Tayalisi ya rawaito, haka Imam Tabarani a cikin Mu'jam, haka al-Imam Ibn Hibban shi ma ya rawaito wannan hadisi, da kuma yazo cikin Sahihul Jami, wanda Sahihul Jami shine kai tsaye zan iya tuna lamban hadisin da na karanta tambayar ne yanzu ina zaune anan. Yazo cikin Sahihul Jami hadisi na 2286, amma sauran littafan bazan iya tuna lamban hadisin ba, amma suna cikin duk wannan littafan da na gaya ma. Sannan kila ko littafin ya maka nisa kurkusa ka nemi sai a Sifatu Salatin Nabi na Imam Al-Albani ya kawo wannan hadisin a cikin wannan littafin insha Allah. Kuma hadisi ne ingantacce. Imam Al-Haythami cikin Majmu'u Zawaid yace rijaluhu rijalu sahihi, wato hadisin ya inganta akan sharadin Imam Al-Bukhari. Sannan Imam Al-Albani da ya kawo shi a cikin Sifatu Salatin Nabi yake cewa Rawahu Ibn Hibban wa Diya Al-Maqdisi kenan, sai ce wa sanaduhu sahihun, saboda hadisi ne ingantacce insha Allah. Yanda kuma hadisin ya zo yake cewa inna ma'asharal anbiya'i umirna, mu annabawa an umarce mu, gaba ɗaya annabawa yace inna ma'asharal anbiya'i, mu taron annabawa, an nu'akhira suhurana, wato mu jinkirta sahur din mu in za mu yi azumi, wa an nu'ajjila iftarana, sannan mu gaggauta buɗe baki. Sai ya ce wa annaba aymanana ala shimalina fi salati, mu dora hannun mu na dama akan na hagu a cikin sallah. Wannan shine inda lafazin hadisin yazo, na kawo ƙarshen hadisin ne kawai rannan. Wannan kuma yana tambayin cewa idan Allah ramma na karatu akwai waɗanda suke bin bakin shi, shin hakan ya halatta? Ya halatta mana, ai ba sallah yake ba kware da gaske ya halatta. Inda bai halatta ba shine a cikin sallah, kana bin karatun liman, wannan annabi ya hana. Ina fata an gane, amma karatun Allah ramma ai ko ni ma yana bi. Allah ya kara albarka. Abinda ba a so shine zamo zaka bi karatun zaka daga murya sai a samu tashwish, amma dan zaka bi ne bakin kana motsi, wannan babu komai, kana ma kara gyara tilawon ka ne, kaga ya karantar da kai a kyauta ba tare da ka biya ba. Allahumma amin. Wani na tambaya ne game da ishin rabon gado. Ishin rabon gado shi na sha fada, harkar rabon gado ba wurin karatu ake magana akan shi ba, ina fata an gane. harkar raban gado imako a makaranta ko kuma in za a raba ne a kira alkali ya raba, ba a cika san ma malamai suna shiga harkar raban gado ba, sai dai su yi fatawa, amma fatawansu ba ta aiki. Amma idan alkali ya raba, ya ba da shi a rubuce da takardar kotu da sa hannun shi da stamp na kotu, ba wanda zai ce dan me. Kuma duk alkalan nan sun san raban gado, duk alkalin da kaga an sa shi alkalancin kotun shari'ar musulunci ba jahili bane ba. Ina fata an gane da hukuncin gado da hukuncin aure har yanzu akan addinin musulunci ake aiki da shi a kotunan mu na arewacin Najeriya. Saboda haka mun fi ba da shawaran alkalai su ainihin raba gado, sai dai malamai su ba da fatawa. Idan aka yi sallan jami'i a masallaci, ya halatta wasu sake yin wani jami'i saboda an ce ba a jami'i biyu a masallaci ɗaya, ya halatta. An gane ko ya halatta in aka yi jami'i a masallaci waɗansu sun zo ba su samu sallah ba su yi jami'i. Abinda ba a so shi ne ya zama kun ware gefe ne kun ƙi yin jami'in da gangan. Ina fata to nan kun raba kan mutane kenan. Amma kun zo masallaci an yi sallah, ya halatta a yi wani jami'i, ya halatta. Na san a malikiya bai halatta ba. Ina fata an gane. A cikin sahabbai akwai Abdullahi bin Umar, yana da wannan ra'ayin shi ma. Amma masaban da muke fatawa da shi shi ne halacci saboda dalilai kuma da yawa. An fahimci wani abin da kyau, ya tabbata cikin hadisi ingantacce wata ra'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci, an gama sallah sai wani yazo zai yi sallah, bi ma'ana yazo shi an gama sallah kenan, sai Annabi ce akwai wanda zai ba wannan sadaka ya tashi su yi sallah tare da shi ya samu ladan jami'i. Kun fahimci wannan abin da kyau? Sai wani ya tashi daga cikin sahabbai suka yi jami'i tare da shi, yanzu shi wannan nafila yake yi. Ina fata an gane. Shi kuma wannan farilla yake yi. To akan wannan kaga ayin jami'i bayan jami'i, wanda ma limami ma annabi ne alaihi salatu, inda ma bai halatta ba da masallaci annabi ne. An gane ko? To an yi a gaban annabi kuma da umarnin shi, saboda haka ya halatta. Abin da ya sa malamai suke karhantawa shi ne kar wasu su yi amfani da wannan daman, ko ba sa son limamin ya zanto su ki zuwa masallaci sai ayin jami'i su zo ci za su yi nasu. Wannan shi ne abin da ya sa aka ce a makaruhi ne yin jami'i biyu a masallaci ɗaya. An fahimta ko? Amma ba jami'i mai dalili ba. Ya halatta ya aka gama sallan farilla daga hannu a yi addu'a, ita ba ya halatta. Rigima ke ta ebowa wannan. Ya halatta da sallan farilla da sallan nafila duka ibada ne, kuma yana daga cikin abin da ake addu'a da shi a yi tawassuli da aikin alkhairi. An fahimci wannan abin da kyau. Wannan fatawar akwai malaman da yawa da suke cewa bai halatta ba. Allah jigan Dr. Ahmad Biyuke yana cikin waɗanda suka dage akan halaccin wannan abin. Matasa suna ta masa rashin kunya. Dr. Sani Rijiyar Lemu, Allah saka mishi da alkhairi, sai ya zo aka mishi tambaya a kai, ya kace-kace da wannan magana da hujjoji, amma ya nuna kuma halaccin abin sai kowa ya shiru. Ina fata an gane. To a takaicen takaitawa shi ne zancen waɗanda suka ci ya halatta sun fi yawa, kuma dalilan su ma ya fi ƙarfi. Duk da Imamu Shaukani yana cikin hamilun raya masu cewa ba za a yi ba, amma manya-manyan jigajigan magabata sun halatta. Sannan hatta akwai hadisan da suka ishara ma zuwa ga haka. Ya halatta in kai addu'a in ka gama sallah, abu na farko da za ka yi, ba a so da an gama sallah a ce salatin Annabi goma. Kun fahimci wannan abin da kyau? A bar kowa ya addu'an shi. Abu na farko shi ne azkar wanda suka tabbata bayan sallah. Astaghfirullah sau uku, Allahumma anta salam wa minka salam zuwa ƙarshe, subhanallahi 33. Duk da waɗannan azkarin ka gama, babu laifi ka daga hannu ka roƙi Allah, ya Allah ina tawassuli da wannan sallan da nayi da azkar, Allah ka min abu kaza. Kai a lokacin tunubu ka ce ba za a addu'a bayan sallah ba? A yanzu ne ma ya kamata a yi. An gane ko? Ya halatta. In ka ce haramun ne, ana buƙatar dalili a wurinka. Babu hadisi ko dai da annabi ya haramta. Kun fahimci abin da kyau? Babu nasi a kai. Saɓani ne na malamai. Duk da malamai suka yi saɓani, kuma kai ba kai saka ce sai na kaza a bi ba. Kun gane wannan abin da saɓani ne sama da shekara 1000. Sai ka zo ka karanta ɗaya yau sai ka ce dole sai an bi naka. To wannan kuskure ne. Amma abin da ake da nasi ƙarara, akwai wani hadisi annabi ya haramta abu kaza, to wannan ne ba a canjawa. Amma abin da ijtihadin malamai ne, sun yi maganganu kowa yana ƙoƙarin nemo ina ne daidai, to nan ba za ka zo ka ce dole wanda malamin ka ya bi a dole shi za a bi ba. Yana fata an gane. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kai tsaye za mu shiga cikin karatu insha Allahu. muna kan aya ta 83 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara. Na'am.
Wa in aradna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimu as-salata wa atu az-zakata thumma tawallaytum illa qalila minkum wa
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ainihin magana da Yahudawa a cikin wannan aya, ya kawo ababe guda 8 wanda mun fassara guda 7, muna cikin na 8 a wancan satin lokaci ya cin mana. Allah yake cewa wa idh akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan. Allah yake cewa ka tina musu lokacin da muka riki alƙawari tsakanin mu da banu Isra'il, wato Yahudawa kenan, cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine abu na farko. Wa bil walidayni ihsana, iyaye kuma a kyautata musu. Wa dhil qurba, da yan uwa na kusa. Wal yatama, da kuma ainihin marayu. Wal masakin, da ainihin miskinai talakawa, wanda mun faɗa wancan satin kalman al masakin da al fuqara'u ma'ana suke ɗauka daban-daban in suka rabu, amma in kawo guda ɗaya tana wakiltan ɗayar. Ina fata an gane. Idan an kawo su a jere, to kowace malami suna bata ma'ana daban, amma lokacin da aka kawo ɗaya ba kawo ɗaya ba, al masakin tana nufin al fuqara'u, haka al fuqara tana nufin al masakin. Kama al islamu ne da al iman, in an kawo su a wuri ɗaya, to kowace ma'ananta daban, amma an kawo guda ɗaya ba kawo ɗaya ba, ɗayan tana wakiltar ɗayar. Ina fata an gane. Kamar wajen in Allah ce ko min da'a, to a take abin da ake nufi annabi ma ku mishi da'a, alaihi salatu wassalam. Haka idan ya ce ku yi annabi da'a, a gefe guda kuma ku yi Allah da'a. In an kawo su a wuri guda kuma kowa sai a yi bayani ga irin da'an da ake mishi. Wal masakin wa qulu lin-nasi husna, Allah ce ku gaya mutane kyakkyawan magana. Wannan shine abu na shida. Wa qulu lin-nasi husnan, ku faɗa wa mutane magana kyakkyawa. Allah ya ce annas, mutane, musulmai sun shiga ciki, kafirai ma sun shiga ciki, mutanen kirki sun shiga ciki, mutanen banza ma sun shiga ciki. Wa qulu lin-nasi husnan, haka malamai suka ce, ya duk wanda zaka yi magana da shi, ko musulmi ne ko kirista ne, ka mishi magana mai kyau. Mumini ne ko ba mumini ba, ka mishi magana mai kyau. Ina fata an gane. Wannan shi zai sa ya fahimce ka, ko ya fahimci addinin ka, ko kuma ya fahimci fahimtar da kake kai. Wanda kuke ainihin da sabanin aqida da shine wa qulu lin-nasi husna, ka fada mishi magana mai dadi. Wanda kuke da bambancin ra'ayi da shi, kowane iri, na siyasa ne, na rayuwa ne, na addini ne, na aqida ne, wa qulu lin-nasi husna, haka Allah yake. Sabani na da kai ba zai sa in maka maganan banza na ci mutuncinka ba. A lokacin da kake mutun raddi akan sabanin da kuke da shi, sai ka shiga cikin shaksiyar shi, to nan Allah zai rubuta maka zunubi. Yanzu ka fita daga raddi, ka koma cin mutunci. Kun fahimci wannan abin da kyau? Idan kana magana aqidan wane ba ta da kyau, kai magana kan aqidar ba shi wanin ba. Amma da ka aji aqidan kuma ka kama cin mutuncin shi, to wannan kuma ka fita daga abin da Allah ya ce kai, ka fita daga abin da annabi karantar, ka fita daga abin da magabata suka karantar, ka koma son zuciyanka. Kuma garin neman lada, garin kokarin kare tauhidi, sai ka ebo zunubi. Kun fahimci wannan abin da kyau? Yasa wa qulu lin-nasi husnan, ku faɗa wa mutane magana wacce take magana mai daɗi. Wa qimus salata, ku tsaye da sallah. Wa atuz zakata, ku bada zakka. Allah ya ce wa atuz zakata, wanda akan shi muke wancan sati. Kamar yadda muka faɗa, zakka malamai sun ijima'i cewa wajibi ne, babu saɓani. Sannan kuma sun ce wani abu ne da ake bada shi a lokaci sananne, kuma a cikin wasu dukiya sanannu. Akwai ababen da ake fitar da zakka, akwai abin da ba a fitar mata da zakka. Abin da ake fitar mishi da zakka, kamar yadda malami suke magana, ababe ne guda 4 a cikin shari'ar musulunci. Abu na farko shine al-kharij min al-ard min al-hububi wath-thamar, abinda ke fita daga cikin ƙasa wanda aka noma, ina fata an gane ainihin kwaya ne ko kuma koma menene. An faɗi wannan abin ne bisa alqur'ani mai girma a cikin suratul baqara, Allah ya ce allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi. Na'am, Allah ce ya kuma su imani ku ciyar min tayyibati ma kasabtum, daga dada dan abin da ainihin kuka ainihin tsururuta kuka tara. Yace min ma akhrajna lakum min al-ardi, daga kuma dangin abin da kasa ta fito muku da shi. To da wannan ne malamai suka ce hujja akan cewar duk abin da ya fita daga cikin kasa ana fitar mishi da zakka, amma shi ma ba kowanne ba. Ina fata an gane wannan babi ne mai fadi. Akwai ababan da abin da ake fitar masa da zakka, malamai suka ce daga cike zamo abinci ne abun, abu na farko kenan. Nabi kuma al-iddikhar ya zamo ana iya adana wannan abu, ana iya ajiye shi. Duk abin da ba za a iya adana shi ba, ba za a fitar mishi da zakka ba. Misali idan ka dauki kankana, daga ina yake fita? Ana iya ajiye shi? Ce bari mu ajiye kankanan nan sai wata shekara mu sayar. Zai yiwu? Suka ce to duk abin da ba al-iddikhar a ciki babu zakka a kan shi. Na babu misali ne da abu guda daya, amma duk abin da ana iya ajiye shi wannan ana fitar mishi da zakka. Kaga masara, shinkafa, wake, kana ajiye shekara ɗaya misali, amma kare shekaru ya lalace kamar da wadansu suke yi. Allah ce wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku fitar da wannan ko kuma ku bada haƙƙin dukiya ranan girbi. To kaga wannan dalili ne akan cewa ana fitar da zakka a cikin abin da yake na ainihin amfanin gona. To amfanin gona kuma ya kaskashi biyu, akwai na damuna akwai na rani. Duk abin da yake noman damuna ne ana bada 1/10, 10% shine zakkan shi. Kama a ce buhu 10 a bada buhu 1, misali kenan ko. Idan kuma noman rani ne ana bada 5%, a cikin buhu 10 zaka bada rabin buhu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar Imam al-Bukhari. Annabi ce cikin abin da ruwan sama ya shayar za a bada ushiri shine 10%. Yace cikin abin da kuma aka shayar da shi ta hanyar ban ruwa za a bada rabin ainihin ushiri shine 5%. To abu na biyu da ake fitar masa da zakka akwai al-asman, shine ainihin kuɗi. Ka zahabi wal fidda wal awraq an-naqadiyya, suka ce kaman zinare da azurfa da kuma al-awraq an-naqadiyya, shine wannan kuɗi da muke amfani da shi a yanzu, da ainihin dala, da ainihin pound sterling, da euro, da riyal, da naira, Allah jiganta da rama. Duk waɗannan ababe ana fitar su da zakka, su ne ainihin al-awraqun naqadiyya. Kun fahimci abin da kyau? To sai anan malamai suka ce akwai malaman da suke fatawa, wannan gaban tana da muhimmanci, cewar babu zakka a cikin kuɗi. Kuɗi wannan wanda ake amfani da su a yanzu, dan babu su a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin Annabi az-zahab wal fidda aka sani, saboda haka babu zakka a kansu. To idan mu ce wannan magana, idan ka ce sai abinda Annabi ya sani ya gani za a fitar wa zakka ba illa ake amfani da shi ba, to Annabi har ba duniya bai san masara ba. Ina fata an gane, dan babu ita a yankin su. Kun gane wannan abin da kyau? To saboda haka abinda ake fitar masa da zakka abinda yake yana daukar hukuncin abinda yake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ka dauki hadisin zakatul fitr, ai Annabi ya faɗa abinda ake fitarwa, a ciki akwai masara, akwai shinkafa, to dan me muke fitar shi? Annabi ya faɗa abinda ya sani ne a garin su, kai ma sai ka dauki abinda ka sani a garin ku. Ina fata an gane, wannan shine shari'ar musulunci. Annabi ya faɗa abinda yake abinci ne, to kai kuma sai ka kalli a garin ku menene abinci. A kaga Annabi ya ce ana bada ainihin dabino alaihi salatu wassalam, amma mu a wurin mu dabino ba abinci bane ba, amma a wajen Balarabe dabino abinci ne. Shi yasa ya ce ana fidda dabino a ainihin matsayin zakatul fitr. Yanzu ka ba mutum dabino ai zai ce ka rena mishi hankali ba, ko ba haka ba? Yau dan ka kawo masa wani abin da yake ba abinci ba, shi yasa muka ce ya halatta fidda garin kwaki? Muka ce eh, in garin garin kwaki abinci ne, amma ba za ka ba bahaushe ko ba fulatani zakatul fitr. da garin kwaki ba sai bilahi lahi yana zagin ka yawa to wannan shine suka ce a takaice dai al-awraqun naqdiyya kudi irin wannan namu na zamani ana fitar masa da zakka sannan daga ciki akwai urudu tijara shine ainihin kaman dukiya na kasuwanci in an ce dukiya na kasuwanci duk abin da ka mallaka matsayin capital dinka idan ka tashi fitar da zakka yana ciki idan kana da shagon trader in ka tashi da su za ka yi lissafi idan misali harka abinci kake kana a tudun hatsi misali abinda kake da shi zaka lissafa da kudin da ke hannunka da kudin da ke banki wannan capital din shi ake fitar wa zakka kun fahimci na abinda kyau idan aka ce urudu tijara anan idan kana sayar da motoci motocin ma suna ci dukkan su dan jarin ka ne kun fahimci na abinda kyau to anan ne sai a ce masu ci babu zakka a gidaje da filaye sai a ce da kowane irin gida da fili kuke nufi idan ka ce mutum yana da gida ne babu zakka a gida idan kana da motan hawa sun kai guda goma babu zakka a kansu kun fahimci na abin da kyau duk abin da yake na amfani ne ko gidan da kake ciki ko wanda ka bayar ana zaune duk wannan babu zakka a kansu ko kuma wanda misali ka sa ɗan haya shi ma babu zakka kan hidin kuɗin da ake karba amma idan ya zama aikin ka kuma gina gidaje ne ka sayar sana'anka kenan ko kuma harkan filaye ina fata an gane to wannan gidaje da filaye ai capital ɗinka ne yanzu shi ya sha bamban da wancan to wannan akwai zakka a kansu idan ka tashi zaka lissafa kowanne a masa kuɗi ya kai miliyan kaza shi ma na ciki an fahimci wannan abin da kyau wannan gaban tana da muhimmanci kwarai da gaske sai masu harkan real estate duk waɗannan gine-ginen da suke da shi akwai zakka a kan shi cewar babu zakka akan gida da fili idan ba na kasuwanci bane ba ka saya ne kai ka ajiye babu zakka akan shi malami suka ce zakkan shi yana faruwa ne randa ka sayar da wannan filin idan shekara 10 yayi zakkan shekara 1 zaka bayar haka wasu malami suka ce kun fahimci wannan abin da kyau amma lokacin da kake fidda zakka filin da ka saya ka ajiye ko ginin da ka ajiye ko wanda kake ci ko wanda ake zaune kyauta gaba ɗaya babu zakka akan su amma gidaje da filayen kasuwanci akwai zakka akan su haka masu ainihin harkan transport suka ce idan kana da kamfani wanda a cikin harkokin kamfanin akwai motoci suka ce su ma suna cikin lissafin zakka in kada kika ma harkan misali Aliko Dangote ai motocin shi na kamfani ne haka ne ko ba haka ba yana cikin dukiyar kamfani to duk waɗannan akwai zakka akan su kun ina fata kun gane amma kana da dan motar ka kana fama babu zakka akan ta saboda wannan ba motar kamfani bane kun gane ko ko shi ma ta kanshi yake inji masu bara to a takaicen takaita wannan shine ma'anar urudu tijara babi ne mai fadi a takaice dai na kawo shi saboda babu lokaci abu na hudu bahimatul an'am dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima sune dabbobin da ake fitar musu da zakka dabbobi ne wanda ake yanka su alayya wanda ba wannan babu zakka akan su idan kana da kaji babu zakka akan kaji amma idan harkan kaji kake kuma kana da gidan gona akwai zakka dan wannan jari ne kun gane bambancin abin da kyau abinda ake fitar masa da zakka sune dabbobi al-an'am guda takwas guda hudu ne mace da namiji suka zama takwas raqumi mace da namiji kaga biyu kenan haka shanu mace da namiji rago da tinkiya taure da akuya kaga takwas kenan waɗannan akwai zakka a kansu to amma zakkan da ke kan waɗannan shi ma kaska shi akwai wani abu da galibin mutane ba sani ba dangane da zakkan dabbobi zakkan dabbobi shine ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisin Abdullahi hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin sannan akwai hadisi kuma da ban hadisin Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin hadisin nan duka zaga lafazin zakkan al-an'am annabi sai ce sa'ima idan aka ce sa'ima shine wacce take zuwa kiwo wannan shine mazhaban Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal jumhurun malamai cewa dabbobin da ake kora su kiwo su ake fitarwa zakka amma dabbobin da ka killace su kai kake ciyar da su sau harawa kake da dusa kudinka kake kashewa ba tafiya kiwo suke ba babu zakka akan su wane ce to kun fahimci wannan abin da kyau garken dabbobin da kiwo suke tafiya waɗannan su ne akwai zakka a kansu amma waɗanda yake ba ainihin kiwo suke zuwa ba an killace su ne wannan babu zakka a kansu bisa ga zancen da yafi karfin dalili amma Imam Malik a wurin shi akwai zakka akai gaba daya wannan shine mazhaban malikiya mu yan malikiya ne amma mun saba wannan mazhaban saboda jamhuru ba sa kanta sana hadisan kuma da suka zo Imamuna Malik rahmatullahi alai ya dauki hadisan ne mutlak to a kaidan usulu kuma suka ce yi humarul mutlak ala al muqayyad ana dauka mutlak a dora shi akan muqayyir muqayyad da shaki aiki to kalman sa'imatun dinnan ya nuna cewa sai wacce take zuwa kiwo ko waɗanda suke zuwa kiwo wannan shine abin da Imam Nawawi ya ainihin rajaha cikin al majmu' sharh muhaddab haka ainihin Ibn Qudama cikin al muguni da dai waɗansu malamai da yawa al-lajnatu da'ima su ma da aka tambaye su amsan da suka bada kenan haka al-muswatul fiqhiyya to duk waɗannan dalilan sun nuna cewa dabbobin da aka killace su ba sa zuwa kiwo idan ka killace su ne kana harkan kiwatawa ka sayar suna shiga cikin zakkan dukiya ne kun gane bambancin abu amma waɗancan da suke kiwo su kuma kirga su ake kowace a fitar da zakka shine bambancin abun ba babu zakka akan su ne gaba ɗaya ba a suna shiga cikin lissafin capital na jarinka akan harkan dabbobi kana harkan kaji kana harkan shanaye duka in ka tashi lissafin cikin jari yake shiga amma su kuma dabbobi garke da ake kora su kiwo wannan su zakka ne akan su ta hanyar alissafa kwaya kaza a bada abu kaza in ka dauki misali raƙumi zakkan shi na fara daga guda biyar sai raƙumi sun kai guda biyar kafin a fara bada zakka zakkan nawa za a bayar cikin guda biyar guda daya akuya za a bada zaka sai akuya ne ka bayar yawwa aka ta bada guda daya sai matsala ina fata an gane tun daga guda biyar har zuwa 25 kwaya daya za a bayar akuya guda daya afwan akuya za a siya wacce ta haura shekara zakkan ba a cikin raƙuman suke ba sai sun haura wannan sannan a fara bada ainihin alissafa ce za a cire abu kaza sannan in ka dauki misali a abun nan shanu da abun da ya shafi kananan dabbobi shanu sai aka guda 30 shi babu zakka kan shanu sai aka guda 30 idan kana da shanu guda 28 da tara babu zakka akan su ina fata an gane sai sun kai guda 30 kafin a fara fitar musu da zakka su kan a cikin su ake fitarwa za a bada wanda yake ya kai shekara ko ya haura sai ya cika shekara cif kafin a cire guda daya a cikin guda 30 to daga nan sai kananan dabbobi wannan ina bada shine fa in brief babin yana da fadi sai abin da ya shafi awaki da tumaki wannan hukuncin su daya ne su sai ya kai guda 40 sai kana da raguna da tumaki ko awaki da abun nan tamare sai sun kai har guda 40 kafin a fara fitar musu da zakka a cikin 40 su ma za a bada guda daya to a takaice dai wannan shine kadan daga cikin abin da shafi zakka na kayan gona da zakka na kudi da zakka na dabbobi da kuma urudut tijara to waɗannan ababen guda hudu ina ga su ne za su zo kusan karshen abin da shafi wa'atuz zakka da muka ainihin fara da shi tun daga farkon karatunmu dan na fada na ce wannan aya in za mu tsaya sai mu yi wata uku akai ba mu gama ba wannan mu tsallake mu shiga cikin karatu azara ma ya gaji kullum ita ke ta maimaitawa to da Allah ya lissafa waɗannan ababe guda takwas yace Yahudawa da duk wanda yake yayi imani da Allah ya rike wannan abin da Allah ya fada sai ce summa tawallaitu sannan sai kuka juya da baya koko wani abu daban ba abin da Allah ya ce muku ba illa qalilan minkum sai yan kadan daga cikin ku su suka yi imani wa antum muridun alhali kuna masu kauda kai irin yanda iyayenku masu kauda kai tun a karon fari da lokacin da wannan ayan ta sauka Allah na magana ne da Yahudawan Madina kaga ba da su akai maganan ba da iyayensu ne tun lokacin Annabi Musa amma sai Allah yake jingina abin zuwa gare su yace summa tawallaitum sai kuka juya da baya dan haka iyayensu suka yi suka saba Annabi Musa suka saba alƙawari to Allah na magana dan ya san su ma haka za su haka suke ajiya da shekaran jiya haka suke a yau da gobe da jibi bai Yahuda shi ba zai taba canzawa ba idan ka kalli abin da Yahuda suke a Isra'ila wannan genocide da yake faruwa ya wuce hankalin mai hankali da aka yi annaqaba shekara wajen 70 da wani abu ne wuce ba sake ta'addanci a wannan yankin ba irin wanda ake a yanzu a kashe mata a kashe yara a kashe tsofaffi a kashe kowa amma ba wanda yake magana illa qalilan minkum sannan bayan da za a ce a wannan zamani na 25th century ka zo ka ce wai zaka tashi mutane daga yankin su ya zama abin da turai ke ce mishi ethnic cleansing kenan ina fata an gane wannan ya zama ibada jama'iyya kamar da Laraba suke kira genocide a ce wajen da mutum kamar miliyan 2 a ce waza a tashe su a gun za a kwace wannan wurin hankali ba zai dauki wannan abin ba wanda wurin su ne iyaye da kakanu yanzu kamar haka kawai sai a zo a ce kwanta min nan gaba ɗaya ku tashi wani hankali ne zai da wannan abin a ce gaba ɗaya fa ba wani layi ba a ce za a yi titi a rusa titin Allah isa ba irin wannan ba a ce anguwar gaba ɗaya ta tashi kaga wannan rashin hankali ne to abinda ake nufi shine summa tawallaytum illa qalilan minkum sai kuka juya da baya sai ɗan kaɗan daga cikin ku wa antum muridun alhalin kuna masu kau da kai gaba da dokokin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
وَإِنْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
الله يقول وَإِنْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كُتِرَ اللَّوْكَ تِنْدَ مُكَرِكِ عَلْقَ وَرِيدَ ko muka riki alƙawarinku la tasfikuna dima'akum kar ku zubar da ainihin jinaninku wala tukhrijuna anfusakum sannan kuma kar ku fitar da ainihin kawunanku min diyarikum daga gidajenku thumma aqarartum Allah ce sannan kuka tabbatar da hakan kuka yi ikrari wa antum tashhadun alhali kuna masu shaidawa kuna masu tabbatar da lalle hakan ya faru an yi wannan alƙawari to wannan ayan kamar da malaman tafsiri suka faɗa da Allah ya ce wa id akhadna misaqakum kutina lokacin da muka riƙe alƙawarinku la tasfikuna dima'akum Imam al-Bagawi cikin tafsirin shi yace ai kar ku zubar da jinaninku kar sashe zubar da jinin sashe ko kuma la tasfiku dima'a ghayrikum kar ku zubar da jinin waɗansu kar ku kashe kowa ku a karan kanku kar ku yaƙi junanku sannan kuma kar ku yaki wani wanda ba a cikin ku yake ba wanda ba shine abin da ke cikin attaura shi yasa dan ka dauki yahudawa waɗanda suke riko da addinin yahudancin suka ce abin da ke faruwa a yanzu a Falastin da ainihin Isra'ila ba shi da alaka da yahudanci siyasa ce ta Benjamin Netanyahu ina fata an gane dan abin da ke cikin littafin su shine la tasfiku dima'akum kar ku zubar da jininku kar ku yaƙi juna tsakaninku da juna sannan Imam al-Bagawi yake cewa waƙila wasu malami suka ce la tasfiku dima'a ghayrikum kar ku zubar da jininku sannan kar ku zubar da jinin wanda ba ku ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar kuma ku fitar da kawunanku daga cikin gidajenku ala yukhriju ba'dukum ba'dan min darihi kar sashe fidda ainihin sashe daga cikin gidan shi da ƙarfi ya amfani da bindiga ko ya amfani da power ko da mulki ka tashi mutum daga cikin gidan shi wasu malami suka ce daga cikin ma'anar wannan ayan la tusiu jiwara man jawarakum kar ku muna na makwabtakan wanda ya makwabce ku wanda ma kuke makwabtaka da shi kar ku zalunce shi kar ku muna na mishi kar ku cuce shi hakan sai ya zamto kun saba wa Allah kun saba dokokin attaura sai Allah ya ce thumma aqarartum sannan kuka tabbatar da haka cewa kuka ikrari lalle mun yadda mun karbi wannan alƙawari wa antum tashhaduna al-yawma ala zalika ya ma'ashara al-yahud bagawa yake cewa sanan gashi a yau ku taron yahudawa kuna shaidawa kun tabbatar da wannan maganar da qur'ani ya faɗa fa yana cikin attaura duk bai yahudan da ka tambaye shi ka ka masa wannan ayan idan ya san attaura zai ce ma haka ne wannan aya ce a cikin attaura kaga abdullahi bin salam da yake babban sahabi ne kuma bai yahude ne a lokacin da annabi ya zo madina alaihi salatu wassalam ya samu yahudawa to daga cikin manyan malaman sako abdullahi bin salam wanda suna girmama shi suna ji da shi Abdullahi bin Salam farkon abin da yi shi gaskiya yake nema, da yaji an ce ga Annabi Muhammad ya kamo hanya alaihi salatu wassalam zai zo Madina, da Annabi ya iso ya tafi cikin masu taron Annabi dan ya ganshi, yace ina kallon fuskar shi nace wannan bai kama da fuskar makareci ba alaihi salatu wassalam, yace wannan fuskar ba ta kama da fuskar makareci ba. Yace abinda na fara ji daga kunnen shi kuma sai ya dauki hankali na farko yace ya ayyuhan nas afshu salama bainakum, ya ku mutane ku yada sallama tsakanin ku da juna, assalamu shine aminci, yace wannan ba dan ta'adda bane ba. Abinda yake kira gare shi ma farkon da yazo Madina shine a yada sallama, a yada aminci, a yada soyayya, a yada kaunan juna da mutunta juna. Sai yace watsi mutta'ama, ku dinga ciyar da talakawa abinci. Yace wasallu billahi wan nasu niya, sannan ku dinga sallah cikin dare a lokacin mutane suna bacci. Yace tadkhulul jannata bi salam, za ku shiga aljanna hankali a kwance a cikin aminci. Wannan maganar sai ta zabari zuciyar Abdullahi bin Salam, dan na farko malami ne, ya san at-taura ciki da bai. Yace wannan kalaman sun yi kama da kalaman wahayi. Karshe ya zo tattauna da Annabi karin musulunci, sai ya ce da Annabi alaihi salatu wassalam, Yahudawa da kake gani ba za su yi imani da kai ba, amma ni da nake ba Yahudi kuma malami a cikin su, ka kira manyan su ka tambaye su waye Abdullahi bin Salam. Yace zan koya a bayan katanga ko kuma a bayan labule. Aka kira manyan Yahudawa Madina, kun san Abdullahi bin Salam? Suka ce mun san shi. Wane ne shi? Suka ce khairuna ibnu khairina ibnu khairina, suka ce alkhairin mu kenan, dan alkhairi kuma dan masu alkhairi, ai ga darajar shi ga falalan shi. Suka gama wasa Abdullahi bin Salam, sai ya fito daga bayan labule, ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suka ce sharruna ibnu sharruna ibnu sharrina, take suka canja maganar su, ce ai dama wannan a cikin mutumin banza ne, ai ai ba mu san wannan kake nufi ba, inda wannan ne dama can mutumin banza ne. To kaga anan sun yi kirari sun tabbatar da haka ne, kuma sun canja a take. To wannan ayan, kafin mu shiga ayan gaba dan ku fanci abinda ayan take karantarwa da kuma ayan da zamu karanta a gaba, a lokacin da Annabi zo Madina ya samu mutane ne guda biyar a Madina alaihi salatu wassalam, akwai Larabawa sun kaskashi biyu, akwai Yahuda sun kaskashi uku, shine samu mutane biyar kenan. Larabawa kabilu ne guda biyu, akwai Aus akwai Khazraj, sune Larabawan Madina. Yahuda kuma gidaje ne har guda uku, akwai Banu Qainuqa akwai Banu Nadir akwai Banu Qurayza. Waɗannan su ne Yahudawa guda uku da suke zaune a ainihin Madina. To su Larabawa wanda su ne masu gari, waɗannan baƙi ne, to babu shiri tsakaninsu da juna. Da su Larabawan Ausu da Larabawan Khazraj shekara 40 suna yaƙi, shekara 40. Idan mutum zai mutu ma sai tara ƴaƴan shi musu wasiya, ina mutu ba a ci gaba da yaƙi. Babu sulhu tsakaninmu da su. Haka wancan kabilun su ma shekara 40 ana yaƙi da juna, ba mutunci ba mutuntawa, babu aure tsakaninsu da juna, ba sada zumunci ba kasuwanci, kawai yaƙi. Yanzu nan da wani yayi ihu ka a dauko makamai kana tambaye shi me ya faru, akai masa agaji, shine wani ce qaumun idza shadda abda najizihi lahum qamu ilayhi duraqatin wa wahadana la yas'aluna akhahum hina yandibahum linna'ibati ala ma qala burhana. Wa in mutu ya ihu yace a kawo agaji kana tambaye shi me ya faru, a dauko makamai kai a fito, jahiliya kenan. To shekaru 40 suka yi suna fada da juna. To abinda ya faru shine su Yahudawa da suka zo a ka'ida a wajen Larabawa, idan kuka zo bakunta gari to ka kulla kawance da wata kabila mai karfi dan ta ba ha kariya in wani abu ya faru. To da suka zo Yahudawa su uku, madadin a ce su taru su kulla kawance da kabila guda ɗaya, suka rubu gida biyu. Su Banu Qurayza ke suka kulla kawance da Ausu da kuma Banu Nadir da Banu ainihin Qainuqa ke suka kulla kawance da Khazraj. To idan za a yaki tsakanin Ausu da Khazraj, ka'ida ne dole kowa ya kawo agaji. Ya zama Yahudawan Banu Qurayza suna yakan ƴan uwansu Yahudawan Banu Nadir da Banu Qaynuqa, wanda kuma Allah ya ce kar ku dinga yakan junanku a cikin Taurat. Kun fahimci wannan abin da kyau? To wannan shine abin da Allah ke tina musu, kuma shine abin da Allah zai tuhume su aya ta gaba. Idan kun fahimci yanda yaren yake, kabilu ne guda biyu suna faɗa da juna, sai baki suka zo kabilu guda uku, uwarsu da ubansu daya, madadin su kulle su hada kawance da wata kabila, suka rubu gida biyu, guda biyu suka kulle kawance da wannan, guda ɗaya su kulle kawance da wannan. Idan ana yaki kaga dole akwai yaki tsakanin su da juna, amma inda uku duka sun taru a guda daya, kaga su ba za su yaki junan su ba. To shine Allah ya ce summa antum haula'i. Allah ce summa antum haula'i, yace sannan ga kunan ku dai waɗannan Yahudawan. Yasa malami suka ce summa antum din na inji Ibn Jarir Tabari, yace summa antum haula, ay summa antum ya haula'i. Sai aka shafi yawun din saboda ana wadatuwa da ita bidilalatil kalami. Akwai sa Qur'ani dewa Allah ya faɗa cikin suratul Yusuf a wajen kissan shi da wannan matar, sai shi miji yace Yusufu a'rid an hadha, kaga ai ya Yusuf ne sai aka shafi yawun din. A larabci akwai wannan summa antum ya haula'i ayyama asharal yahud, sannan sai ga kunan ku taron Yahudawa. Bayan Allah ya ce kar ku yaki juna, kar ku kashe juna, amma kuma tatturu da anfusakum, kuna yakan junan saboda kun rabu gida biyu don kulla kawance akan fada na kabilanci. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, sannan sashin ku yana fitar da sashi daga cikin gidajensu. Dole a wajen yaƙi wanda ya ci nasara zai kori wani daga gidanshi. To sai Allah ya ce tazaharuna alaihim, kuna taimakon su akan ƴan uwanku, bil ismi, ta hanyar sabo wal udwan, da kuma ta'addanci. Kalman tazaharuna ai ta'awununa kenan, at-ta'awun shine at-tazahur, domin yazo ala wazin tafa'ul, shine kuna taimako akan ƴan uwanku a yaƙe su a kakkashe su ta hanyar sabo, tunda at-taura ya hana, wal udwan, da kuma ta'addanci ƙetar iyaka. Wa in ya'tukum usara tufaduhu, amma in aka gama yaki kuma aka kwato su ko aka kamo su a matsayin fursunodin yaki, sai ku je kuna daukan belin su, kuna biyan kudin fansa, kaga wannan tufka da warwara. An gane ko? Idan aka ce Banu Nadir ko Banu Qurayza ko Banu Qaynuqa cikin waɗannan kabilun Yahudawan, duk wanda aka yi nasara akan waccan kabilan, aka kama dangin su a ciki a matsayin fursunonin yaki, za a zo kuma a taro a yi mitin, a hada kudi a je a fanso shi. To shine Allah yake cewa wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum, wanda tun afkaran fari haramun ne akan kuma ku fidda su daga gidajensu, haramun ne ku yaki juna, Allah ya haramta. Yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi, shin kuna imani da sashi na at-taura, na cewan ya halatta ka biya kudin fansa ka kwato dan uwanka in an kama shi a matsayin fursunan yaki. Wa takfuruna bi ba'dhin, kuna kafirce wa sashi cewon karku ya ijuna. To wannan ayat tana cikin ayat da Allah ke zargin duk wanda ke mai imani, yana imani da wani bangare na addini, yana kafirce wani bangare. Ina fata an gane. duk inda Allah fake zargin Yahudawa ko Nasara ana nufin da mai aiki irin nasu ko da a cikin musulmai yake ku bance abin da kyau shi yasa aka ce idan baka da uba idan ka ji mai uba uban shi na masa fara to kai ka dauka to shi yasa idan Allah na zargin wadansu kar ka dauka kai baka ci a duk wanda irin wannan aikin shi ma ya shiga kun bance abin da kyau to shi da sai Allah ya fa to aminuna bi ba'dil kitabi shin kuna imani da sashi na littafi wa takfuruna bi ba'din ku kafirce wa sashi kai ne ka imani cewan aure musulunci ya halatta kace ka yadda sai an biya sadaki kace ka yadda sai an yi kaza an yi siga kace ka yadda amma sai aka ce haramun ne a zo a yi fitsara a wajen biki sai na kuma kace baka yadda ba ban gane ko kun gane ba ka ka imani da sashi ka kafircewa sashi duk abin udkhulu fi silmi ka fatan Allah ce sannan ku kalli wani hasarin da wannan ayan ke da shi Allah ce ya ku masu imani udkhulu fi silmi khaffa ku shiga musulunci gaba ɗayan shi ka'ida a larabci kalmar dakhala ba ta ta'addi da fi dakhala albayta ba za ka ce dakhala fil bayti ba a larabci dakhala almasjida ya shiga masallaci ba za ka ce ba dakhala fil masjidi na fata kun gane dakhala albayta ya shiga gida ba za ka ce ba dakhala fil bayti a larabci babu wannan abu amma sai Allah ce udkhulu fis silmi ya kawo fa'u saboda ni ba taukidi wanda yace saboda taukidi Allah baka lalaka kai kokari amma ba taukidi bane ba sai suka ce dalili shine duk inda kalmar dakhala ta zo an san inda za a shiga an san inda za a fita ina fata an gane in ka shiga masallacin ne ka san da yana za ka fita cikin kofar nan guda ku dole ta dai za ka fita ko ba haka ba idan ka shiga gida ka san kofar da za ka fita amma musulunci fa ka san ta inda zaka shiga baka san ta inda zaka fita ba kun fahimci wannan abin da kyau kana musulunci sai ka fita baka sani ba to shi yasa Allah ce udkhulu fis silmi ka fatan wato ka shiga ne amma kana iya fita ba tare da ma ka sani ba kana cikin kuma ka fita to wannan shine hatsarin da wasa da tauhidi yake ciki dole ka ba tauhidi muhimmanci dan karar Allah ce maka kana ciki kana sallah baka san ka fita ba kun fahimci abin da kyau to shine Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitabi shin kuna imani da wani sashi na littafi kuma ku kafirce wani sashi shi yasa malamai suka ce a matsayin ka na mai mulki idan zaka iya hana barna guda 10 a cikin 100 wajibi ne ka hana guda 10 idan baka iya hana 10 baka mutu Allah sai ya tambaye ka ya kama maka da laifi wannan 90 da yafi karfin ka la yukallifullahu nafsan illa wusaha amma wannan guda 10 da kana da ikon ka hana yana cikin fatakullaha mustata'tu idan ka hana guda 10 wani sai zo ya hana 5 kaga an hana 15 wani zo ya kara hana 10 an hara 25 in aka tafi a haka kafin ka ankara sai ga kusan 80 sun tafi shi yasa wani yake cewa idan ka dauki Najeriya daga 1999 to date shekara nawa 26 inda a ce duk shugaban da yazo a cikin shekara hudun shi kar yayi komai ya dau abu guda ɗaya ya gyara a ce misali da Obasanjo zo shekara hudun farko bai komai ba yace kawai shi wutar nefa zai gyara da ta gyara ko bata gyaru ba da ya dawo shekara hudu na biyu yace ba abin da zai gyara sai titunan Najeriya zai gyara ko ba zai gyara ba yace budget din gaba ɗaya anan za a sa shi kaga ya gyara guda biyu sai wani ya zo yace shi kuma security zai gyara duk ya kashe kudin shara aka samu security wani ya zo yace shi kuma harkar lafiya kaga an gyara guda hudu wani ya zo yace shi kuma harkar ilimi zai gyara dalar da Najeriya bata gyaro ba yanzu kuma ba abinda gwamnati za ta tinkare shi in 4 years bata gyara shi ba ko menene babu shi saboda akwai capacity akwai will of power duk abinda kake ji Najeriya tana da shi amma sai muka zama sakarkaru ba a gyara komai ba sai surutu an kai matsayin da an ma fara cire rai kasan ba za ta gyaru ba an fara kai zuwa ga wannan gaban wanda ba ma fatan haka to shi yasa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd duk abin da zaka iya wanda addinin ka ya ce kai to ka dauke shi gaba ɗayan zaka iya idan ka yadda da wannan ka kafirce wancan ka shiga cikin wannan aya sai Allah ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika menene sakamakon masu aikata wancan abun illa khizin fil hayatid dunya, in banda tabewa a rayuwar duniya. Zaka duk wanda ya dauki rashin gaskiya da zalunci da shirka da bid'a da sabon Allah sai ya wulakanta tun a duniya. Daren shi Allah ya bar shi zama dan kallo, yana da rai sai da bakin ciki ya karisa shi. Allah ya kiya kashe ka ya baka tsawon rai. Ina fata an gane, ba a yi da kai, ba a ma sanar da kai, sai dai ka ji labari kuma ka wulakanta, ba mai sa maka albarka. Shine khizun fil hayatid dunya kenan. Yanzu mu rayuwanka gaba ɗaya babu albarka, duk inda ka kira sunanka a ce Allah wadai, ba irin na wancan ba amma Allah wadai, da an kira sunanka ba mai maka fata alkhairi, to shine khizun fil hayatid dunya. Haka in ka mutu ba mai maka kyakkyawan addu'a, kaji ana murna ma wani ya mutu, kuma ana Allah ya isa hakimu, wannan khizun fil hayatid dunya kenan. Allah sai ce to wa yawmal qiyamati, ranar tashin kiyama, yuradduna ila ashadil azab, za a maida su zuwa ga azaba mafi tsanani. A nan duniya sun mulakanta, a nan duniya sun tabe, sun kaskanta ga bakin ciki, amma kuma ranar gobe kiyama, wannan bakin cikin duniyan da tabe wanda hasaran da suka yi ba zai zama ana kankare musu zunubi ba. Ka san shi mai imani duk abin da ya same shi Allah sai kankare masa zunubi. Annabi ya ce ba abin da zai samu musulmi na rashin lafiya ko bakin ciki ko wahalar rayuwa, yace kai hatta kayan da za ta soke ka, ka dan ji zafi, ka tsuguna, ka zare ta kafanka. Annabi ce faci Allah ya kankare maka zunubi. To su kuma waɗannan ba haka bane ba, Allah dora musu rashin lafiya ko ba kafara bane ba, ya dora musu bakin ciki da wulakanci ko ba kafaran zunubi bane ba. To shine inda bala'i, shi yasa ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab, ala ashe lallabe gafarta musu ba kenan. Yace ranan tashin kiyama kuma a maida su zuwa ga azaba mai tsanani. O Allahu bighafilin amma ta'malun, da dai Allah bai zama mai gafala ba dangane da abinda masu barna suke aikatawa. Sai aya ta karshe mai Allah ya ce
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
الله يقول أولئك إن وقت متانا الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة سورة النسكة سيرا أيوان دنيا عينهم دلاهرة ishtara, sun canja kenan, wato sun bada lahirin su an ba su duniya, babu tabewa sama da wannan. Ka bada lahirin ka a baka duniya, to kai hasara ka bar ka lalace. Allah sai ce da duk masu irin wannan aikin, masu kafirce wani bangare na shari'a, su yi imani da wani bangare, to su ne waɗanda suka musanya rayuwar lahira da duniya. Allah ce to fala yakhaffafu anhumul azab, ba za a sassauta musu azaba ba ranar gobe kiyama. Al-Imam Al-Bagawi a Ibn Kasir yake cewa ba za a sassauta musu ba daidai da sakan guda daya, wato idan suka shiga wuta azaba ne lailan wani haran, dama in aka tashi kiyama ba dare ba rana, haka ya tabbata a hadisi, babu 24 hours, ba wani nan safe ne nan yamma ne, tafiya ne kawai guda daya. Imma fi na'im imma fi azab, imma kana cikin ni'ima diman da'iman har abadan abada, abadan inda bata ma san kanta ba, ko kuma kana cikin azaba har abadan abada, Allah ya kiyaye. To sai Allah ya ce fala yakhaffafu anhumul azab, ba za a sassauta musu azaba ba, wala hum yusaruna, ba kuma za a taimake su ba. Shine Ibn Kasir yake cewa ai walaysa lahum nasirun, ba su da wani mai taimako, yunqidhuhum mimma hum fihi min al-azabi da'imi sarmadi, wanda zai tsiratar da su, ya tsamar da su daga azaba ta dindindin, sun shiga kenan sun bar sun lalace. To kaga anan Allah ya ce wala hum yunsaruna, in ka shiga wata babu mai taimakon ka. Shi yasa kar ka taba yadda wai akwai wani dan adam da zai bugi kirji ya ce wai ni zan tsaya maka ranar gobe kiyama, wallahi ƙarya yake, kowane ne shi, kowane ne shi. Ina fata an gane, manzon Allah alaihi salatu wassalam ya tara ƴan uwan shi ya ce kowa ya imani da Allah, ya aiki na gari, ranar gobe kiyama fa bazan tsayawa kowa ba. In ka kika imani da Allah ba za ka ce kai dangin annabi bane ba. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, duk wanda aikin shi mai da shi kuran baya, dangantaka ba zai dawo da shi sahun gaba ba. Ina fata an gane. To shi yasa ƙarya ce da yaudara, wani ya ce wai zan tsaya maka ranar gobe kiyama, zan cece ka, kawai tasuniya ce. Allah ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ba wanda yasa ya ceto a gaban Allah sai Allah ya bada izini. Sai kuma yace wala yashfa'una illa liman tada, ba a ma ceto sai wanda Allah ya yarda a ceta shi, zai ce a ceci wani, ba kai zaka zabi wanda kaga dama ba. Kun fahimci wannan abin da ke? To kawo kai ta kanka dukkan muna kauna shiga cikin ceton manzon Allah. Ina fata an gane. Amma ka ce wai wani zai cece ka haka kawai, to ka yi da kanka. Wannan shine karshen ainihin karatunmu na yau, saboda lokaci ya ainihin kure. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana abin da muka yi. Inna muka yi kuskure, Allah mana afuwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.